Sashen Hausa na muryar Amurka ne yake magana akan mitoci 19 31 49 60, sai kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Masu raron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya kama mu kai tsaye a zangon FM na VOA Africa dake a mita 102.5, sai kuma tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomad da niya da kuma dalal, sai kuma tashar Alpha Radio a birnin Kumasi na kasar Ghana. Kuna iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da aka so, kuma ko ina ake a fadin duniya ta adireshin mu na voahausa.com. Masu sauraron mu, assalamu alaikum, da fatan an tashi lafiya. Yau ranar Laraba 19 ga watan Satumba shekara 2018. Suna na Sarfil Hashin Gumelta da Alheri Girus Abdu da sauran abokan aiki muke farin ciki kawo muku wannan shirin a daidai wannan lokacin. Yanzu dai ga kanan labarai.
An yi garkuwa da wani limamin Krista dan asalin ƙasar Italiya kudu maso yammacin jamhuriyar Niger kusa da kan iyaka da Burkina Faso. Dubban iyali na cire 'ya'yansu daga makarantu da ke yankin da ake amfani da Ingilishi na ƙasar Kamaru, bayan da mayaka suka kai hari suka kuma raunata mutane da dama a makarantu. Kana shugaban Amurka Donald Trump yana shirin kai ziyara jihar North Carolina yau Laraba domin gane wa idansa irin ɓannar da guguwar da aka ba lakabi Florence ta yi.
To Allah ya kyauta, kanan labaran kenan aka ji. Cikin shirin za mu kawo muku rahoto kan yadda wasu ƙananan yara da matasa ke dunguma zuwa birnin tarayya Abuja domin neman kuɗi.
Kananun yara ne da kananun mata ke je nan secretaria fandin ma'aikatan ilimi ta tarayya, Ministry of Education, da daddare daga karfe 8 zaki duk gaggani ɗan shekaru 13 14 ba su da makwanci sai dai irin inda ake fafaka motoci da kuma uncompleted building.
Haka kuma za mu kawo muku wata makala da wani tsohon ma'aikacin diplomasiya Amurka ya rubuta, inda ya ce Amurka ita ce mafi dacewa ta zama wato kawar kasashen Afirka don raya demokaradiyya da haɓaka tattalin arziki. Sai kuma shirin demokaradiyya a yau wanda Sahab Imam Aliyu zai gabatar, amma duk waɗannan sai mun fara da jin cikakkun labarin duniya.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da asuba ga cikakkun labaran mai karantawa Alheri Grace Abdu. An yi garkuwa da wani limamin Krista ɗan asalin ƙasar Italiya kudu maso yammacin jamhuriyar Niger kusa da kan iyaka da Burkina Faso. Hukumomin jamhuriyar da kuma na ƙasar Italiya sun tabbatar jiya Talata cewa an sace Pierluigi Macali ranar Litinin da dare daga ƙauyen Bamonga da ke tazara kilomita 125 daga Niamey, babban birnin ƙasar jamhuriyar Niger. Nan da nan dai babu wanda ya ɗauki alhakin garkuwa da shi, wanda kuma ya kasance mutum na biyu ɗan ƙasashen yammaci da aka yi garkuwa da shi a ƙasar ta yammacin Afirka cikin wata guda. Macali ya shafe shekaru 11 yana aiki a yankin tare da ƙungiyar ayyukan mishan ta Afirka, wata ƙungiya aikin mishan ta ɗarikar Katolika. Ƙungiyoyin mayaƙa da suka haɗa da Boko Haram suna ƙara ta da ƙayar baya a yankin da Niger take iyaka da Mali da kuma Burkina Faso. Dubban iyali suna cire 'ya'yansu daga makarantun da ke yankin da ake fama da ake amfani da harshen Ingilishi na ƙasar Kamaru, bayan da mayaka suka kai hari suka kuma raunata mutane da dama a makarantunsu. 'Yan awarin da ke fafatukar neman 'yancin yankunan da ke amfani da harshen Ingilishi na ƙasar Kamaru sun gargaɗi iyaye kada su kai 'ya'yansu makaranta, tare da jaddada cewa ba za su iya ba da tabbacin kare lafiyarsu ba. Iyaye da dama sun janye 'ya'yansu daga makarantun kwaleji ta St. Joseph da kimanin ɗalibai 500, bayan da mayaka suka kai hari ranar Lahadi da dare. Makarantu da dama a yankin kuma sun shawarci iyaye su mai da 'ya'yansu gida. John Lom, wani malami, ya kwashe 'ya'yansa uku daga kwalejin, ya ce bai yarda da tabbacin da gwamnati take badawa ba.
The governor himself, who is saying that people should stay back, that they are protected, he is moving around with soldiers.
Ya ce gwamnan da kansa da yake cewa mutane su zauna daram, wai suna da kariya, yana yawo da sojoji suna tsaransa. Sojoji za su iya kare dukan mutane ne? Abinda ba zan iya ba da tabbaci a kai ba kenan, sabili da haka zan tafi. Akalla makarantu 70 aka kona tun da aka fara tashin hankali a yankunan da ake amfani da harshen Ingilishin a shekara ta 2016, lokacin da malamai da lauyoyi suka yi zanga-zanga nuna rashin gamsuwa da yadda ake yawan ba da ƙarfi kan harshen Faransanci a ƙasar da ake amfani da harsuna biyu a hukumance. yan aware sun shiga ta da kayar baya suna neman yancin cin gashin kai abin da yasa gwamnati ta ja daga da su an kashe kuma akalla mutane 300 da suka hada da sojoji 130 an kashe kuma yan sanda yayin da mutane da dama suka bace Shugaban Amurka Donald Trump yana shirin kai ziyara jihar North Carolina yau Laraba domin gane wa idan sa irin barnar da guguwar da aka ba lakabi da Florence ta yi da kuma aikin tallafawa waɗanda lamarin ya shafa da ake gudanarwa. Trump ya rubuta a shafinsa na Twitter jiya Talata cewa kowa yana cewa muna kokari dangane da guguwar Florence kuma gaskiya suka faɗa 100%. Ya bayyana jami'an agajin gaggawa da sojoji da kuma waɗanda suka fara kai agaji idan bala'i ya aukuwa matsayin jarumai. Sai dai Trump ya kushe wa 'yan jam'iyyar Democrat da ya ce nan ba da dadewa ba za su fara ƙarya suna cewa madakan da aka ɗauka bayan aukuwa guguwar shirme ne. Shugaban ƙasar dai ya fusata yana gani cewa ƙarin gishiri 'yan jam'iyyar Democrat suka yi akan adadin waɗanda suka mutu a guguwar da ta auku bara a Puerto Rico domin bata masa suna. Guguwar Florence ta kashe mutane 32 ta kuma yi barna mai yawa a garuruwa da dama na jihar North Carolina inda aka fuskanci ambaliyar ruwa. To kuna shan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Shugaban kasar Rasha Vladimir Putin ya bayyana harbo jirgin sojan Rasha da kasar Siriya ta yi a matsayin jerin hadira abinda ya yayyafa ruwa kan lamarin da zai iya kawo tashin hankali da Isra'ila. Mutane 15 da ke cikin jirgin Rashan suka mutu lokacin da Siriya ta harbo shi yayin da take mai da martani kan harin roka da Isra'ila ta kai. Ministan tsaron kasar Rasha Sergei Shoigu ya shaidawa takwaran aikinsa na kasar Isra'ila Avigdor Lieberman cewa alhakin Isra'ila ne kuma Rasha tana da 'yancin mai da martani. Sai dai Putin ya shiga tsakani ya bayyana lamarin a matsayin jerin hadira da suka zama abin takaici. Ya ce Rasha za ta mai da martani ta wajen daukar karin matakan kare jami'anta da kuma kadarorin Siriya. Ya kara da cewa kowa zai ga irin matakan da za a dauka. Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu ya bayyana jimamar sarayikan Rashawan ya kuma dorawa Isra'ila alhakin kai wannan hari. Daga ƙarshe babban magatakardar Majalisar Ɗinkin Duniya ya yi na'am da yarjejeniyar da aka cimma ranar Litinin tsakanin Rasha da Turkiya ta keɓe wani yankin da aka haramta aikin soja a lardin Idlib na ƙasar Siriya da cewa wannan zai taimaka wajen shawo kan shiga aikin soja ga dangadan ya kuma samar da mafaka ga kimanin farin kaya miliyan 3.
Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka anan Washington DC. Madalla ana ci gaba da samun kurarar kananan yara da matasa zuwa babban birnin tarayya Abuja domin neman kuɗi sai dai kuma wasu kan ƙare ne da shan wahala. Wakilin muryar Amurka Hawwa Umar ta hada mana rahoto kan wannan batu.
Wasu na ganin cewa yawan kwararowar mutane cikin birnin tarayya daga ƙauye na ɗaya daga cikin gazawar mulki ko duniyar siyasa musamman ma a Najeriya. Hakan na faruwa ne ganin yadda ake yi wa birnin tarayyar Najeriya Abuja a matsayin garin mulki da kuma samun abin duniya cikin sauki. Alhalin cikin wuya ake samu. Na zagaya domin jin ta bakin waɗanda suka tsinci kansu a wannan hali inda na tarar da yawancinsu matasa ne waɗanda suke sayar da kayayyaki da jarin su bai fi naira 500 ba kimanin ƙasa da dala 1.5.
Sunana Abubakar Abdullahi Zaria. Farko dai ni da nazo Abuja nazo akan lebranci nazo yi. To dalili ko shine ita Abuja ana cewa ba garin neman kuɗi bane saboda birnin tarayya ce, to amma a bisa haka muka ce to tunda mun ga ƴan uwa da abokan arziki suna zuwa kuma suna samu alheri, ni ma sai ne sha'awan in je in koyi lebrancin nan kuma in ga yanda ake yi, saboda rayuwata ta inganta, saboda ni ma in kulla kyakkyawan abubuwa, saboda in na zauna a ƙauye to ba wani abu da zan fahimta. Ƙauye kuma lebrancin ƙauye ba wani abu bane, kowa na ji da kanshi, kaga me za a samu kuwa.
Sunana Muhammad Sani Moriki, ni dan jihar Zamfara ne. Ka san yanayin Abuja, kowa ya ji maganar sana'a, ana samun kuɗi Abuja. To amma ni wani yayana ne ya ce min in zo yana da shago wanda zan dinga kula mai da shi. Na zo na fara aiki da shi ɗaya biyu, na ga aikin bai yiwuwa kamin na samu nawa gidan wanka ina lallabawa.
Har ila yau na samu zantawa da Salihu Dantata, mai fashin baki kan al'amuran yau da kullum, don jin irin hasashen yadda birnin zai zama idan ba a dauki matakin da ya dace ba.
Kananun yara ne da kananun mata, kuma musamman ma nan matan, bari muke misali ba ma tare da zuwa nisa ba. Kije nan secretaria fandin ma'aikatan ilimi ta tarayya, Ministry of Education, da daddare daga karfe 8 zaki daga ganin irin kananan mata yan shekaru 13, 14, 15 masu sabin abinci a Mama Put, inda ake sayar da abincin gargajiya da wasu restaurant, ba su da makwanci sai dai irin inda ake fafaka motoci da kuma uncompleted building. Yanzu wata rana ki je kusa da Ministry of Health da Education na secretariat, zaki ga akwai wata uncompleted building wanda take hade da gadan nan da in kinka hito National Mox, zaki zo ki hau kite Transcorp ko kite Ministry of Justice, wato ma'aikatan sharia ta kasa, zaki ga a cikin wannan uncompleted building nan suke kwana, su yi girki, su yi wanka da swaye, su te wuraren aikinsu. So abu ne wanda za a ce ba abincin gaba ba ne.
Kwanan nan gwamnatin Najeriya ta bullo da wani shiri na ba da laminin naira 10,000 ga kananan 'yan kasuwa, da nuna hakan na son tallafawa irin waɗannan matasan ne. Maryam Uwais ita ce mai taimakawa shugaban Najeriya a wannan bangaren.
Idan ba wai kawai kowa ba ne sai wanda yake da sana'a ko mi kankantar shi, idan mu taimakawa mai sana'an da jari. Dan yawanci mutane ba kasafai ne suke samun jari ba, ko daga banki wani lokaci ma wurin dan uwa yana da wuya ka samu irin wannan kuɗin. Dan haka muna neman waɗanda za mu taimaka don mu ba su kuɗin da za su iya ƙara bunƙasar sana'a, su za ta bunƙasa.
Irin wannan tallafi yana tasiri ko ma baya yi? Akasarin 'yan Najeriya na rayuwa cikin kuncin tattalin arziki da cika mizanin talauci na Majalisar Ɗinkin Duniya na samun ƙasa da dala ɗaya a wuni. Hauwa Umar, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Toma da la'agaida Hauwa Umar. Mako ɗaya bayan kammala taron koli tsakanin kasashen Afirka da China karo na 7, inda China ta yi alkawarin ba da basussuka da tallafi ga kasashen Afirka na zunzurutun kuɗi dala miliyan 60,000. Wani tsohon ma'aikacin diplomasiya a ma'aikatar harkokin wajen Amurka, Jakada Tibo Nagi, ya wallafa wata makala inda yake cewa kawar da ta dace da kasashen Afirka domin raya cibiyoyin demokradiyya da haɓaka tattalin arziki ita ce Amurka. Ga Sahaba Imam Aliyu da fassarar makalar.
Jakada Tibo ya fara makalarsa ce da cewa, bayan da na samu karamar bauta a ƙasata a matsayin jakada fiye da shekaru 30, wadda a cikin waɗannan shekaru 22 daga cikinsu na yi aiki ne a ƙasashe 8 a Afirka, wannan mako a karon farko na samu dama domin nunawa a zahiri burin Amurka da kuma ƙudurinta kan dangantakarta da Afirka a wani zama na musamman na babban zauren Majalisar Ɗinkin Duniya, kan muradu da suka fi mai da hankali kan waɗannan sassa da Amurkan tafi mai da hankali a kansu. Waɗannan, inji Jakada Tibo, sun haɗa har da ƙarfafa dangantaka mai ƙarfi ta kasuwanci ta wajen tabbatar da akwai dama bai ɗaya ga duka ɓangarori a kasuwannin Afirka. Amfani da albarkar ƙarfi da kuzarin matasa da Afirka take da shi a zaman bunƙasa harkokin tattalin arziki da wadata, wadda za ta magance matsalolin tsatsauran ra'ayi da tarzoma daga wannan rukuni na al'umma. Ƙarfafa zaman lafiya da tsaro ta inganta dangantaka tsakanin Amurka da gwamnatocin Afirka, da kuma ta amfani da ƙungiyoyin yanki kamar su ECOWAS da ƙungiyar haɗa kan ƙasashen Afirka, da kuma mafi muhimmanci sake jaddada ƙudurin Amurka ba tare da wani wuni-wuni ba ga Afirka. Jakadan ya ci gaba da cewa, irin ƙaruwar da na yi ta fuskar diplomasiya da ma ta fuskar makaranta sun sa na haƙiƙance cewa Afirka tana wani siraɗi kuma alƙibla da za ta ɗauka cikin ƴan shekaru masu zuwa za ta yi tasiri ga ci gaba ko akasi ba kawai ga nahiyar ba amma a faɗin duniya baki ɗaya. Duk wanda ke bibiyar al'amura a nahiyar Afirka ya san cewa nahiyar tana fuskantar gagarumar canji daga yanzu zuwa shekara ta 2050 lokacin da nahiyar za ta ninka al'ummar ta zuwa biliyan 2 kuma adadin matasa ƙasa da shekaru 25 da haihuwa zai kai kashi 75 cikin 100 na al'ummar ta. Waɗannan miliyoyin matasa za su kasance masu hankorin samun ayyukan yi da rayuwa ingantacciya wanda hakan babu bambanci ga burin duk matasa ko ina suke a doron ƙasa. Da wanzuwar kafofin sada zumunta Jakada Tibo ya ci gaba da cewa matasa da ke nahiyar Afirka suna da sukuni da sanin irin damar da suke da ita a faɗin duniya baki ɗaya kuma suna da zarafin sani da kuma kwatanta hali da suke ciki da rayuwarsu da ci gaba da takwarorinsu ko ina suke a faɗin duniya. Shugabannin Afirka Jakada ya ci gaba da cewa sun fara farkawa da kuma fahimtar irin babbar kalubale da suke da ita na samarwa matasansu ayyukan yi masu ɗorewa. Kuma jakadan na Amurka ya ci gaba da cewa zan yi bakin kokarina in taimaka sanin cewa Amurka ce babbar kawa da tafi dacewa wajen ba da goyon baya da haɓaka cibiyoyi da za su raya demokradiyya da samar da yanayin kasuwanci da suka dace da za su jawo hankalin masu zuba jari ga nahiyar wadda hakan zai kawo ci gaban tattalin arziki. Ƙarshen rahoton kenan, Sahabu Imam Aliyu, sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
To madalla a gaishe ka, har yanzu dai ana tare da sashen Hausa na muryar Amurka nan birnin Washington DC wanda yanzu agun muke cewa karfe 1:16 na dare. Yanzu dai ga sahabiya dawo da shirin mana gaba.
Demokradiyya a yau. Cikin shirin, tsohuwar ministan kudin Najeriya Kemi Adeyo sun ba ta da gata ne a gwamnatin Buhari kamar su Louis Idozien, abinda za mu duba kenan cikin shirin a yau. Jama'a masu sauraro, assalamu alaikum, da fatan an waye gari lafiya. Kamar yadda wata kirba za ku kasa ji ba, ministar kudin Najeriya Madam Kemi Adeyo sun ta yi murabus bayan da bincike ya tabbatar da cewa ta yi cogin takardar yi wa ƙasa hidima. Jin wannan labari ya sa muka waiwayi shirin da muka gabatar cikin watannin baya kan yadda gwamnatin ta shugaba Buhari ta maido da tsohon babban darakta a hukumar samar da hasken lantarki ta ƙasa da ake kira Niger Delta Power Holdings, Mr. Louis Idozien, bakin aiki. Bayan da tsohuwar gwamnatin shugaba Jonathan ta sa shi da ma wasu ma'aikatan hukumar su biyu su yi murabus saboda ba su takardar shaidar yi wa ƙasa hidima. Ana danganta ɗaukar matakin dawo da Mr. Idozien da korar Hajiya Maryam Danna Muhammad saboda bankaro su Mr. Idozien ɗin kan Malam Abba Kyari babban jami'a fadar shugaban ƙasa. Ga yar shimfidar da Hassan Maina kaina ya haɗo mana.
Watanni uku da suka gabata ne wata babbar kotun Abuja ta zartas da hukuncin ɗaurin shekaru 2 ga Mr. James Ayodele Lebi saboda laifin gabatar da takardar shaida na jabu a inda yake aiki, wato ofishin babban mai binciken kuɗi na tarayya. Kwatankwacin irin laifin da tsohuwar ministan kuɗin Najeriya Kemi Adeyo ta tafka kuma yayi sanadiyar raba ta da mukaminta. Yayin da wannan talakan ma'aikaci yanzu haka ke gidan wakafi a Kefi, shi kuwa tsohon babban daraktan hukumar inganta samar da wutar lantarkin Najeriya Mr. Louis Idozien da shi ma bincike ya bankaɗo cewar bai da takardar shaidar yi wa ƙasa hidima ko ta sahalewa. A wancan lokaci gwamnatin Goodluck ta raba shi da aikinsa da ma ƙarin wasu manyan manajoji guda 2. Amma Mr. Idozien, wasu masu fadaji a fadar gwamnatin shugaba Muhammadu Buhari sun yi uwa da makarbiya inda suka ɗauko shi suka mai mukamin famanan sakatare a ma'aikatar makamashi ta tarayya. Ita kuwa Hajiya Maryam Danna Muhammad da ta yi wannan bincike a wancan lokaci, yanzu haka an kore ta daga bakin aiki. Duk da cewar a baya shugaba Muhammadu Buhari da kansa ya bada umarnin a maida ta bakin aikinta bayan wani bincike mai zurfi, amma har yanzu an kibin wannan umarni na shugaba Buhari. A baya bayanan dai Majalisar Dattawan Najeriya sun sa baki a cikin wannan batu, kuma na tambayi Hajiya Maryam Danna Muhammad ko a halin yanzu me ake ciki.
To abin da ya biyo baya shine an gayyace mu da ni da su ɗan ofisin su zo din mun zona koya na shi bayani. So su ɗan majalisan kuma sun yi bincike akan waɗannan bayanan da muka yi dukan mu sun jinawa sun ji nasu kuma sun bincika sun gani. So bayan wata ɗaya ne ko biyu sai suka rubuto abin da ake cewa ko resolution cewa koran da aka yi mun ba yi shi akan ka'ida ba a maida ni kan bakin aiki na tun watan Mai. To har yanzu dai ni dai ban ga wani takarda da aka ce ki zo ki koma ba.
Kokarin jin bangaren fadar shugaban kasa bai nasara ba.
Na fara tambayan Dr. Sa'id Ahmed Duka na Jami'ar Bayero ta Kano abin da zai faɗa game da murabus ɗin da ministan kudin Najeriya ta yi.
To akalla akwai illa guda uku a tattare da labarin Kenya da yaushe. Illa ta farko ita ce yadda aka ja kafa a wajen binciken ƙorafin da aka yi a kanta. Binciken da ya kamata a ce an kammala shi a mako biyu, aka ɗauki wata biyu ana yi. Illa ta biyu maimakon a sanar da duniya sakamakon binciken, ya ka ba ta dama ita ta san abin da yake cikin binciken, don haka ya haifar da illa ta uku. Shi ne cewar a madadin a ɗauki matakin horo a kanta, ya ka ba ta dama ta ajiye aiki da raɗin kanta, wanda wannan yana nufin kamar yadda kowa yake gama aiki lami-lafiya ko kuma ya ajiye aiki kafin lokacin haɗawarsa lami-lafiya a ba shi wato haƙoƙinsa na aikin da yi. Saboda haka in aka kalli yadda gwamnatin shugaba Muhammadu Buhari take tutiya da yaƙi da rashawa, to wannan rauni ne ƙwarai da gaske.
Dr. Dukawa, ya za a yi gwamnati irin ta Jonathan wacce ake wa kallo mai rauni za ta kori ma'aikaci kan rashin shaidar yi wa ƙasa hidima, sannan a ce gwamnatin shugaba Buhari ce za ta dawo da shi bakin aiki har ma da ƙara masa girma, sannan wacce ta bankaɗo rashin gaskiyar ita kuma aka kore daga bakin aiki.
Na ji wannan labarin a lokacin da yake da madaminsa. Na ji wannan kafar taku ta Nijar Amurka irin ƙoƙarin da ta yi na ta haska wannan al'amarin da irin yanayin zaluncin da yake cikinsa, amma ban ji duriyar wani mataki aka ɗauka a kai wajen gyara al'amarin ba. Don haka tabbas wannan shi ma yana daga cikin abin da in ka haɗa shi da wannan abin da aka roke ni, to za ka iya yadda da wato zargin da ake gwamnatin shugaba Muhammadu Buhari wajen wato ɗauki ɗaiɗai akan harkar yaƙi da rashawa.
Dr. Dukawa, me yasa haka ke faruwa? Abinda sa da maka wannan tambaya, har yanzu talakan Najeriya kuma yawa-yawan jama'an Najeriya suna kwatanta shugaba Muhammadu Buhari da mutumin da ke kwatanta gaskiya, kuma suna kallon gwamnatinsa wacce take kokarin ta kwatanta gaskiya, amma kuma sai ka rinka samunta da irin wannan.
Labudda wannan yana haska cewar akwai waɗanda suke wato a gindin shugaba Muhammadu Buhari waɗanda ba sa yin abin da ya kamata, ba sa kare masa mutuncinsa, ba sa kare masa martabarsa. Shi kuma ya riga ya yi wani irin imani a tattare da su wanda ya ki ya waiwaya ya bincika ya ga hakan ne ko ba haka ba ne, duk da koke-koken da ake yawan yi. Domin gaskiya ni a karan kaina ina daga cikin na farko-farkon waɗanda suka yi masa izini na cewar in dai ya ɗan sanin da na yi wa aikin gwamnatin tarayya, duk wata kujera babba wato ba ta rabo da abin da ake cewa petition a Turance, wato kusan ana naɗa mutum za a samu ɗansu sun aiko sun ba su yarda da shi ba, ta yadda in ka dakata wannan ba za ka aiki da kowa ba. Shi ya sa ne ta ba da uzurin cewar duk wannan koke-koken da ake da waɗansu ƙusoshi a fadar shugaban ƙasa, ni na ga irin wannan ne da aka saba a gwamnatin Najeriya. Amma da tafiya ce tafiya da irin wannan abubuwan da suke bayyana na suke ni a daushin da waccan Maryam ɗin, wato na gamsu akan cewar lalle akwai waɗanda suke yin ba daidai ba. wanda ya kamata yi mai da hankali a kan su ya duba, kuma har yanzu Allah bai sa ya juya hankalinsa a kan nasu ba.
To wani irin rauni ke gare shi in dai yana iya baka ya danka ma mukami amma ba zai iya waiwaya baya bibiya ya ga ya kake tafiyar da aikinka?
Shine raunin bibiya, ma'ana yana da raunin bibiya in dai ya riga ya baka amana shi kenan sai ya kauda kansa yana sa ran za ka yi. To kuma a gaskiya bibiya tana daga cikin abin da kake wajibin shugaba. To kowane shugaba ne ya ba da aiki, to bibiya yana daga cikin wajibinsa. Don haka idan bai yi ba bibiya ba, to bai gaba daidai ba.
Dr. Dukawa,
haka ɗabi'ar ɗan adam ta nuna.
Dr. Luka, akwai waɗanda suke cewa matsalar shugaba Buhari watakila shine shi bai sanin mutane, waɗanda suka gewaye da shi nan su suke kawo masa mutane. Saboda haka idan ma an kawo kuka game da waɗannan mutane, su waɗanda suka kawo su ba za su yadda aibin su ya fito fili ba, saboda haka sai su kakkange su kare. To shi kuma da yake bai da wata kafa ta samun bayanai sai ta waɗannan mutane, sai ya zamanto cewa kamar an killace shi bai sanin abin da gwamnatinsa take ciki. Wannan masu wannan tunanin gaskiya haka batun yake ko dai shugaba Buhari yana da wata matsala ne na shugabanci?
Ina ganin in ma da wannan din sai dai a ce ɗaya daga cikin matsalan ne, amma tabbas akwai ƙari, domin kowa ya shaida kuma shi ma ya faɗa da bakinsa yana da sauraron kafafen yaɗa labarai, kuma kafafen yaɗa labaran nan ba sa yin shiru. Kullum aka samu matsala ana faɗa a kuma faɗa a nanaka, mutum da yana sauraro kuma amma baya ɗaukan mataki. Tabbas akwai wata matsalar ƙari a kan cewar kan je shi aka yi
masu haro da wannan. Allah ya kawo mu ƙarshen shirin demokradiyya yau na makon nan, sai kuma makon sama da yardarsa za mu sake dawowa da wani sabon shiri. Kamuna madadin Hassan Maina Kaina da Dr. Said Ahmed Dukawa da kuma Chibahiro Diodio ne da Solomon Abba waɗanda suka daidaita sautin shirin. A nan nisa Abu Imam Ali zan dakata in sallama da ku, mu zama lafiya.
Toma da lakafin mu kai ga ƙarshen shirin ga alheri ta damar takaitattun labaran duniya.
An yi garkuwa da wani limamin Krista ɗan asalin ƙasar Italiya a kudu maso yammacin jamhuriyar Nijar kusa da kan iyaka da Burkina Faso. Hukumomin jamhuriyar Nijar da kuma na ƙasar Italiya sun tabbatar jiya Talata cewa an sace Pia Luigi Macali ranar Litinin da dare daga ƙauyen Bamonga da ke tazarar kilomita 125 daga Niamey, babban birnin ƙasar Nijar. Dubban iyalai suna cire 'ya'yansu daga makarantu da ke yankin da ake amfani da harshen Ingilishi na ƙasar Kamaru, bayan da mayaka suka kai hari suka kuma raunata mutane da dama a makarantunsu. 'Yan aware da ke fafutukan neman 'yancin yankunan da ke amfani da harshen Ingilishi na ƙasar Kamaru sun gargaɗi iyaye da cewa kada su kai 'ya'yansu makaranta, tare da jaddada cewa ba za su iya ba da tabbacin kare lafiyarsu ba. Iyaye da dama sun janye 'ya'yan nasu daga makarantar kwalejin St. Joseph da kimanin ɗalibai 500 bayan da mayaka suka kai hari ranar Lahadi da daddare. Makarantu da dama kuma a yankin sun shawarci iyaye su mai da 'ya'yayensu gida. Shugaban Amurka Donald Trump yana shirin kai ziyara jihar North Carolina yau Laraba domin ganewa idansa irin barnar da guguwar da aka ba lakabi da Florence ta yi, da kuma aikin tallafawa waɗanda lamarin ya shafa da ake gudanarwa. Trump ya rubuta a shafinsa na Twitter jiya Talata yana cewa, kowa yana cewa muna ƙoƙari dangane da guguwar Florence, kuma gaskiya suke faɗa 100%. Shugaban ƙasar Rasha Vladimir Putin ya bayyana harbo jirgin sojin Rasha da ƙasar Siriya ta yi a matsayin haɗari, abinda ya yayyafa ruwa kan lamarin da ka iya kawo tashin hankali da Isra'ila.
To madalla, kafin mu sallama muna miƙa saƙonta aziya ga Yusuf Abdul Gani Inshola, ma'aikacin gidan rediyon Zuriya FM a Kumasi, na rasuwar mahaifiyarsa Hajiya Fatima Muhammad. Haka kuma muna miƙa ta'aziyar mu ga daukacin al'ummar Zango Kumasi, na rasuwar sarkin Gwanjawan Kumasi Alhaji Abdullahi Ayayi. Muna addu'a Allah ya ji kansa ya gafarta musu kurakuransu ya kuma kyautata namu ƙarshen. masu sauraro anan muka kashin shirin namu na yanzu sai kuma an tuma kaɗan da hantsi za ku ji mu dauke da wani sabon shirin za ku iya ziyartar shafukanmu na yanar gizo domin sake jin wannan shiri ko kuma sauran shirye-shiryenmu da suka gabata ta adireshin mu na boahausa.com da kuma shafinmu na Facebook. Yanzu a madadin Alheri Grace Abdu wadda ta na gabatar da shirin da kuma Chubahiro Dodone wanda ya bada umarnin shirin da ma injiniya mu na Musa Jimi ni Sarfil Hashin Gumla ke cewa sai mun sake saduwa in an jima kaɗan da hantsi. Assalamu alaikum.
VOA Afrique, le monde aujourd'hui.